Hijira na da shekara 161, shi yasa kamar shekara 20 ne a tsakanin su a wafatin. Amru ibn Shahab da aka fada a isnadin hadisin nan shine wato shi Shu'aib din dan Muhammad ne, Muhammad din Ablam ne, Amr ibn al-As, daya daga cikin abadilatul arba, daya daga cikin masu suna Abdullahi guda hudu, wanda su ake musu lakabi da haka. Wato shi wannan Ablam ibn Amr ibn al-As shine farko a wafati a cikin su, dan yayi wafati hijira da shekara 65, bayan sa da shekara 3 Ablam ibn Abbas yayi wafati. Yayi wafati shi hijira da shekara 68, bayan nan da shekara 5 Ablam ibn Zubairi aka kashe shi. Wato shi aka kashe shi hijira da shekara 73. A ƙarshen wannan shekarar ko a farkon shekarar da take binta na ƙarshen su a wafati, shine Ablam ibn Umara yayi wafati. Wato ko dai a watan Zulhijja na hijira ta 73, ko a watan Muharram na hijira ta shekara 74. Wannan su ne suka yi shuhura da abadilatu. Shu'aib din da aka faɗa a nan ya ji daga kakansa Ablam ibn Amr, shi yasa isnadinsa an abihi an jaddihi, isnadi ne ingantacce. Yahya ibn Sa'id al-Qattan yayi magana a game da hadisin Amr ibn Shu'aib, yace hadisin sa yana da rauni a wajenmu, amma su malaman sun ce hadisin sa ingantacce ne kamar Buhari. Shi Yahya ibn Sa'id al-Qattan ya riga Buhari, yana malami ne ga malaman Buhari ma, shi yasa an ce Imam Malik ne, kuma ya riga Imam Malik ma wafati. To wanda yake ganin cewa ruwayar Ablam ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Amr ibn al-As ko Amr ibn Shu'aib ruwaya ce ran rauna, jaddihi Ablam ibn Amr ya rauna na ruwayar sa ne, dan gane da cewa yakan faɗa hadisi daga takarda ta hadisai da kakansa Ablam ibn Amr ya tara. Ablam ibn Amr ibn al-As yana cikin manyan wanda suka fara himma akan tara hadisi. Ya tara wasu hadisai wajen guda 800, wanda dukkan su ya ruwaito su daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yake wa wannan takaddar ta sama kirari da cewa as-sahifatu as-sadiqatu. As-sahifatu as-sadiqatu. Shi yasa tara hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam tun zamanin sahabbai. Kan wani ya ce an sai karni na kaza aka fara tara hadisi a gaba daya, tun zamanin sahabbai aka fara. Kamar misali da Suyudi yake faɗa alfiyarsa ta hadisi cewa awwalu jami'il hadisi wal asar ibnu shihabin amiran lahu Umar. To ba yana nufin tarawar a gaba daya ba, a'a yana nufin tarawa ka tara ruwayar wannan da ruwayar wannan da ruwayar wannan. Amma cewa mutum shi kadai ya tara hadisan da ya ruwaito daga Annabi ya rubuta su a takarda, wannan tun zamanin sahabban Annabi aka fara. Amma cewa a tara hadisin masala Ablam ibn Abbas da Ablam ibn Umar da Ablam ibn Uwa da Ablam ibn Mas'ud da Anas da wato wannan shine sai daga baya, sai shine wanda shi Suyudin yake nuni zuwa gare shi a wannan baitin nasa ko wannan fasalin da awwalu jami'il hadisi wal asar ibn shihab amira lahu Umar wa awwalul jami'i lil abwabi jama'atun fil asr zuqtirabi kamnu jurayjin wa husaymin maliki wa ma'amarin wa waladil mubaraki wa awwalul jami'i bi ikhtisari ala sahihi faqadil buhari wa muslimin min ba'dihi wal awwalu ala sahihi ala sawabi fi sahihi afradu. To amma mafi yawan malaman hadisin suna kafa hujja da hadisin da Ibn Shu'aib ya ruwaito, suna tabbatar da hadisin nasa. Imam Ahmad yana cikin manyan malaman hadisi da suke ganin hadisin da Ibn Shu'aib ya ruwaito hadisi ne ingantacce tabbatacce. Da Ishaq ibn Rahawayhi da su da wannan su
babu maja annal ajma'atu tajbaru
babin abin da yazo cewa dabba dan tayi laifi ba a cewa za a yi kisasi. Dabba dan ta yi laifi shikenan wannan ya tafi kawai ya tafi a banza. Ba a cewa za a yi kisasi. Matukar dai ita ce da kanta ta zo ta yi laifin. Ba wani yana kanta ba, ba wani yana tare da ita ba. A cewa kuma ana ba da humusi a cikin rikazi. Za a yi bayani me ake kira rikazi. Wato hadisin duk ya kunshi manyan malamai ne. Ya kunshi manyan malamai ne. Kutaybah ibn Sa'id ne babban malamin nan na hadisi wanda malami ne na su Buhari, su Muslim, su Tirmidhi ya ruwaito hadisin. Shi Tirmidhi daga gare shi ya ruwaito. Kutaybah ibn Sa'id ya wafati 241. Ya karbo hadisin daga malaminsa babba, malami babban Laysu ibn Sa'din wanda shi ya wafati 175. Shi kuma ya karba daga malaminsa babba Ibn Shihab Zuhri wanda ya wafati 124. Shi kuma daga Sa'id ibn Musayyib malaminsa babba wanda ya wafati hijira da shekara 94. Shi kuma daga Abi Huraira sirikinsa, wato uban matarsa. To daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya ce al-ajma'u dabba jarhuha laifin da ta yi jubaru ya tafi a banza ba za a ce za a yi kisasi ba. Matukar dai ba wanda yake tare da ita, ba wani ne a kanta ba, ba mai ga mai kiwanta ba, a'a ita ce kawai ta zo ta yi. To wannan shikenan. Indai da rana ne ba da daddare ba. Inda daddare ne wannan ciwo aka yi mai dabba ya kulle dabbarsa. Amma da ranan kana da wani abu da dabba za ta yi ɓanna, kai aka ce ka kare. Ma'adini ma banza ne. Idan masalan mutum yana haƙar wani abu a ƙasa a rami, sai ramin ya faɗa masa ya mutu, shi kenan. Ma wanda za a ce ya biya shi, bai biya. Rijiya ma abinda ta kashe shi ma ya tafi kawai. Idan mutum yana san rijiya, sai rijiyar nan ta yanko ta rufta masa ya mutu, shi ma shi kenan. Ba a ce ai mai rijiyar ya biya diyyarsa ba. Ana ba da humusi a cikin rikazi. Me ye rikazi? Shi ne abinda mutanen jahiliya suka binne. Da can mutanen jahiliya, musamman wasu al'ummomi, sukan yi haka su rufe dukiyarsu ko sukan rufe ta tare da babban nasu in ya mutu. Babban mutum in ya mutu sai a haɗa dukiya mai yawa da kayayyaki iri-iri a binne tare da shi, wai ai zai ci gaba da amfani da shi. Kaga cin Allah ya sa wanda yake musulmi ya tono irin wannan, sai a kasa biyar a ba da kashi ɗaya, sai a kasa biyar a ba da kashi ɗaya. Ya ce wato an karɓo a hadisi a wannan babin daga Anas ibn Malik da kuma Abdullahi ibn Amr da Ubadah ibn Samit da Auf ibn Amr ibn Auf al-Muzani da Jabir ibn Abdullahi. Abu Isa Tirmidhi ya ce wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce, dukkan masu littattafan nan bakwai sun fidda shi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب abin da yazo a cikin noma. To fil kharsa, a cikin kirdado, cewa a kirdadi abin da aka noma a fitan masa da zakka.
Ubay ibn Abdurrahman ya ce na ji Abdurrahman ibn Mas'ud ibn Niyar yana cewa Sahal ibn Abi Hasmata ya zo zuwa wajen da muke taruwa, mazaunin da muke taruwa, sai ya bada labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana cewa
idan kuka yi kirdado noman da aka yi, aka yi kiran ku don ku kirdada domin a san menene ya wajaba a ciki ta fuskar zakka, to ku karɓi zakkar abinda kuka kirdada, amma ku rage sulusi. Masalan, idan ku masu kirdado ku kirdada cewa wannan zai kai wusiki 15, to su ku ɗauki ku karɓi zakkar wusiki 10, sauran wusiki 5 ɗin ku bari tukuna sai an girbe ko an yanke an auna an gani ya kai yanda kuka faɗa ɗin ko ku bai kai ba, domin ta yi ya zamo an sami kuskure a ciki. In kuna ganin ba za ku iya barin sulusi ba, to ku bar rubu'i. In kun kirdada masalan zai kai wusiki 16, to sai ku karɓi zakkar wusiki 12, ku kyale wusiki 4 sai an girba an auna sosai an gani ya kai haka daidai, sannan a cika. In kuma bai kai ba shikenan dai, ai abin da ya rage sai a cika. Ta yi in an girba din an auna kaga bai fi wusiki 15 ba, kaga sannan an san zakkar wusiki 3 kawai ya rage a fitar, ko a taron ma bai fi wusiki 14 ba, a sannan an san zakkar wusiki 2 kawai ya rage a fitar. In kuma Allah ya sa an sami 16 yana kwa auna wanda kwa kirdada, sai a fitar zakkar ragowar wusiki 4 kenan. In ma kuma ya fi sai a fitar zakkar wannan dai. Abu Isa Tirmidhi ya ce akwai hadisin da ya zo a wannan babin daga Aisha da Tamim ibn Asidim da kuma Abdullah ibn Abbas. Abu Isa Tirmidhi ya ce ana yin aiki da wannan hadisin da Salim ibn Abi Haysama ta ruwaito gurin mafi yawa daga malamai dangane da kirdado, da kuma hadisin Salim ibn Abi Haysama, hadisin na Salim ibn Abi Haysama Imam Ishaq yake faɗi, Ishaq ibn Rahawayhi ya tafi akan cewa wajen kirdadan a yanda hadisin nan yake koyawa, cewa an yi kirdadan ka a ce gaba ɗaya za a karɓi zakkar yanda aka kirdada a rage wani abu. Haka nan ma Imam Ahmad, kirdadan ana yin sa ne idan 'ya'yan bishiya suka nuna minan ruɗabi daga lubiya ta dabino ko inabi, daga duk wani noma wanda ake cewa za a fitar masa da zakka, duk noman da yake ana fitar masa da zakka, to ana yin kirdado a cikinsa. Idan ya kai wannan matsayin, sarki zai aiki wanda yake mai kirdado yi musu kirdadan abinda suka noma cewa zai kai kaza. Abinda ake kira kirdadan nan da aka faɗa a nan, wanda yake gwani a cikin sanin haka ya duba ya bincika ya gani ya ce da alama zabibin nan na gonan nan in an yanke shi gaba ɗaya zai kai kamar kaza da kaza, zai kai wusiki kaza ko zai kai sa'a kaza ko zai kai mudunabi kaza, ko dabinan nan da yake gonan nan in an yanke shi an sauke shi zai kai wusiki kaza ko sa'a kaza ko mudunabi kaza, ya iyakance musu abinda yake hangen noman nan nasu zai kai. Min zalika, ya duba ya ga nawa ne ushirin wannan, in ya zama noman sun yi shi ne da ruwan sama ko abin da ya kama da haka, sai tabbatar musu da wannan ushirin cewa su fidda shi a matsayin zakka. Sannan kuma sai a kyale su da noman nasu yanda duk suke so su yi da shi, in ci suke so to, in sayarwa suke so su yi to, gaba ɗaya za su sayar da kaɗan-kaɗan za su sayar duk dai yanda suka so sa iya yi da noman nan nasu, tunda dai an san zakkar da ta wajaba a ciki. Su aikata duk abin da suke so da kayansu. Idan 'ya'yan itatuwan suka ƙarasa nuna sarai sai a karbo shiri daga gare su. Yanda aka yi bayani a hakanan, haka wasu daga cikin malamai suka fassara hadisin nan. Bayanin nan duk da ake fassara ce ta hadisin nan da ya gabata, kuma fassarar nan ita ce fassarar da waɗansu a cikin malamai suka bayyana game da hadisin. Akan haka Imam Malik yake da Imam Shafi'i da Imam Ahmad da Isaku ibn Rahawayhi. Cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana aikawa ga waɗanda suke manoma, wanda zai kirdada abinda suka noma a gano abinda suka noma ya kai nawa, ya kirdadi in abinda suka noma da ƴaƴan itatuwansu. Ya zo da wannan isnadin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin zakar inabi cewa ita ana kirdadarta kamar yadda yake kirdadan dabino. Sannan daga baya a bada zakar in ya gama nuna ya bushe sosai, kamar yadda ake bada zakar dabino bayan ya koma dabino busasshe ba yana ɗanyensa ba, sai ya gama bushewa sarai, ya gama wato tsotsewa. Abu Isa Tirmidhi yace hadisin nan na At-Tabi' ibn Asidin hadisi ne kyakkyawa amma garibi. Hakika Ibn Jurayj ya ruwaito wannan hadisin. Ibn Jurayj malamin nan babba na Makka, wanda ya wafati hijira na da shekara 150 ko da 51, wanda yana cikin manyan malamai da suka fara tara littafi a hadisi, wato walul jami'i lil abwabi jama'atun fil asari ziktirabi kabn Jurayj wa Husaymin Malikin wa ma'amarin wa waladil mubaraki, yanda Jalaluddin Suyuti yake faɗa alfiyar hadisi. Ibn Jurayj yana cikin manyan malamai da suka fara littafi a hadisi. To shi har wata hadisin nan daga Ibn Shahab Zuhri, daga Urwa ibn Zubairi, shi kuma daga halarsa sayyidatina Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam. A Tirmidhi yace na tambayi Muhammad yana nufin Buhari daga wannan hadisin. Sai Buhari yace hadisin da Ibn Jurayj ya ruwaito cewa daga Ibn Shahab ne daga wato daga Aisha ba abin kiyayewa bane. Wato duk marwaita hadisi wanda aka san su da ruwaito hadisi daga Ibn Shahab, ba su ruwaito hadisin daga Ibn Shahab ba, sai shi Ibn Jurayj. An san ko akwai waɗanda yake sun fi shi shiga wajen Ibn Shahab Zuhri, irin su Maliku, sai wato irin sai Maliku, to duk sun fi shi shiga wajen Ibn Shahab Zuhri, amma ba su ruwaito hadisin haka ba. Shi yasa ruwayar tasa sai ta zama kamar shazaci ga irin su Yunusu, wanda ake ganin ma wasu suke ganin ma inda ya yi hadisin Ibn Shahab ne, ai ba gwaninsa, ba gwani a wajen saninsa irin shi Yunusu. Wa hadisi Ibn al-Musayyib, hadisin nan na Sayyid Ibn al-Musayyib wanda aka faɗa yanzu daga At-Tabi' ibn Asidin ya fi inganci. Babin abin da ya zo game da mai kula da zakka, mai aikin zakka, sawabin aikin nasa ta fuskar ya tara ta ne, ko ta fuskar ya kiyaye ta, ko ta fuskar ya rarraba ta ga waɗanda suka cancanci a rarraba ta gare su. Inda ya tsaya ya yi aikin nasa da gaskiya, to za a faɗi matsayin da yake da shi a wajen Allah, don a san cewa ashe aikin nan na zakka aiki ne muhimmi a addini, aiki ne da addini yake neman waɗanda za su tsaya da shi.
Yare.
wato hadisin ma kuma ya ruwaito shi daga Buhari, yayi tahwilin isnadin ya koma ga Buhari, ruwaya da yayi daga Buhari. Ya ce naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa
al'amilu ala sadaqati,
dukkan wanda ya tsaye aikin zakka da gaskiya, sawa'un tara ta yi tsayayi da gaskiya, bai cuci masu dukiya ba, bai kuma goyi bayansu ba, a'a ya fidda haƙƙin da ya wajaba a dukiyarsu, ko kuma wajen tara ta ne da kare ta, ko ko wajen rarraba ta. Inda ya tsaye aikin nasa da gaskiya, to ana rubuta masa matsayin wanda ya tafi yaƙi don taimakon addinin Allah, har sai shi mai yaƙin ya dawo gida. Ni irin ladan da aka rubuta masa, to shi ma wannan za a rubuta masa, ko ko sai shi mai aikin zakar ya gama aikin zakar ya dawo gida. Duk zaman da zai yana aikin yana cikin wannan ladan, yana cikin wannan matsayin. Abu Isa Tirmidhi yace hadisin nan na Rafi ibn Hadijin, hadisi ne kyakkyawa ingantacce, Abu Dawud ya fidda shi. Yazid ibn Iyarin yana da rauni wajen malaman hadisi, malaman hadisi da yawa suna ganin cewa yana da rauni. Imam Malik ya ce ai ma gaba daya makaryaci ne, Imam Malik ma ya ce ai gaba daya Yazid ibn Iyarin makaryaci ne. Amma hadisi Muhammad ibn Isaka shi ne ɗaya isnadin wanda ya koma ta kan Buhari, to wannan ya fi inganci. Muhammad ibn Isaka amintacce ne, duk da cewa akwai ƴan rashin jituwa kaɗan tsakaninsa da Imamu Malik, amma dai ba wanda ya suka gare shi a game da zama wasu adali ko abin da ya kama da haka, illa iyaka yana yakan yi tadalisi. Shi yasa inda ya ruwaito hadisi da an sai an tabbatar da cewa ya ji daga na sama da shi. Babin abin da ya zo a cikin wanda ya ƙetare iyaka a game da zakka, ko dai wajen karɓowa daga wajen waɗanda suka dace su bayar ya zama bai karɓo daidai ba, ko wajen tara ta da aka sanya ta a hannunsa yi wani ha'inci, ko a wajen raba ta ya zama bai raba ta daidai ba. Kowanne daga cikin wannan itida'i ne ƙetare iyaka ne a cikin ita zakka. Anas ibn Malik yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce me yin ba daidai ba game da lamarin zakka, ko wajen raba ta, ko wajen tara ta, ko wajen ajiye ta, duk wanda ya aikata abin da yake ba daidai ba, kama ni iha kamar wanda Allah ya hore masa abinda zai zakkan ne ya ki bayarwa, ko a Qur'ani ko ai an faɗi sakamakonsa, ko wallazina yaknuzuna az-zahaba wal firrata wa la yunfiquna fi sabilillahi fabashshirhum bi azabin alim yawma yakwa alaiha yawma yuhma alaiha fi nar jahannam hutuwa biha ajbamu uzuru wa junubu hadha ma kanastum li anfusikum fazuqu ma kuntum takanizuna. Shi yasa wanda yake aikin zakka zai aikin zakka ga faralar da aka fada, to amma kuma an fada cewa lalle ya tsaya yayi daidai, ya yi kokari yanda duk zai ya zama ya yi daidai. Abu Isa Tirmidhi ya ce akwai hadisin da ya zo a wannan babin daga Abdullahi ibn Umara da Ummu Salama mata Annabi sallallahu alaihi wasallam da Abi Huraira. Abu Isa Tirmidhi ya ce hadisin nan na Anas ibn Malik hadisi ne garibi ta wannan fuska, ta yi kenan an same shi ta wata fuska wanda ba gara ba, shi yasa ya zamo garibi ne nisbi kenan, ko marwiyu wahidin faqad garibu wa minhu farru mutlaqun ajibu yuratu farudun lada asli sanad wa minhu nisbiyun bi shasin aw qura aw sikatin asna'ahu aw ahira. To wannan garibi ne nisbi. Haƙiƙa Imam Ahmad ibn Hanbal ya yi magana game da Sa'd ibn Sinan game da wato kiyayewarsa. Imam Ahmad yake cewa ni ban rubuta hadisinsa ba, hadisi inda na san akwai Sa'd ibn Sinanin a cikin isnadin, to bana rubutawa, bana rubuta shi. Shi wato Sa'd ibn Sinanin tabi'i ne, amma kuma ga magana da take ciki shi Imam Ahmad yace saboda akan samu irdirabi da yawa a hadisinsa. To haka Lays ibn Sa'd ya faɗi hadisin nan cewa ya ruwaito shi daga Yazid ibn Abi Habib, ya karbo shi kuma daga Sa'd ibn Sinanin, shi kuma daga Anas ibn Malik. Amma Abrun al-Haris shi a tasa ruwayar yana cewa, hakanan Ibn al-Hiyata yana cewa sun ruwaito hadisin daga Yazid ibn Abi Habib, shi kuma daga Sa'd ibn Sa'd, wato ba daga Sa'd ibn Sinanin ba, sai ya zama sunan uban a can shi ne ya koma sunan ɗa a nan, sunan ɗan kuma ya koma sunan uban. Daga Anas ibn Malik. Awa Tirmidhi ya ce naji Buhari yana cewa abinda ya fi inganci cewa sunansa ba Sa'd ibn Sinanin ba ne, a Sinan ibn Sa'd ne. Wato wannan sabanin da aka samu a game da sunan nasa yana cikin dalilan da suka sa shi Imam Ahmad ya ce ba ya rubuta hadisinsa. Fadin manzo sallallahu alaihi wasallam a hadisin nan kama niha, wanda ya yi shishige, wanda ya yi ba daidai ba a game da lamarin zakka, kamar wanda ya hana ta ne. Ma'anar abin shi ne abinda yake kan wanda ya yi ba daidai ba game da maganar zakka ne daga zunubi, kamar irin zunubin da yake kan wanda Allah ya hore masa abinda za a fidda zakka ne a ciki, amma yaki ya bada zakkar. Babin abin da ya zo a cikin cewa wanda ya zo karɓar zakka ai ƙoƙari a rarrashe shi, a rabu da shi lafiya, yana munna cewa ba a matsa masa ba ko ba a tozarta shi ba don cewa kawai ya zo karɓar zakka, cewa in aka karɓe shi hannu biyu, aka rarrashe shi, aka rabu da shi lafiya, yana munna, to wannan zai sa a samu wani matsayi a wajen Allah. Ya karɓa daga Jariru, Jariru ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mai karɓar zakka ya zo muku, to kada ku yadda a ce ya rabu da ku sai ko yana mai yadda da ku, kada ku yi abinda zai zama ya ringa ganin kun wulakanta shi ko kun masa wata kumbiya-kumbiya game da dukiyarku da yake so ya fidda zakka a ciki, ku yi masa abinda zai munna da ku ya gane cewa kun karɓe shi hannu biyu. Kamar wannan hadisin da ya gabata, Abu Isa Tirmidhi ya ce hadisin da Dawud ya rawaito daga Sha'bi, wanda aka faɗi isnadinsa daga baya, ya fi inganci daga hadisin Mujalid, wanda aka fara ambaton isnadin nasa. Wa'yansu a cikin malamai sun ce Mujalidu bai da matsayin wanda za a yi riko da hadisinsa, cewa rarrauna ne. Ala kulli halin dai yana yawan kuskure, ba wai ana magana a kansa dangane da adalci ba, adali ne, amma abinda ake hange gare shi shine yawan kuskure. Amintattu suka ruwaito hadisi, amma shi ya tashi ruwaitowa sai ya ruwaito ya bambanta da yanda su suka ruwaito. Babin abinda ya zo cewa zakka ana karɓar ta ne daga masu shi, a mai da ita ga wanda suke marasa shi.
Da sana alibin sayidin alkubiyu alkubiyu da sana hamsunin yasin ashasa an awurin abiya ko haifata an abiyi
ya karɓo daga mahaifinsa shi ne Abu Juhaifa. Abu Juhaifa ya ce wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya turo shi wajen mu dan ya karbi zakkan mu ya zo ya karbi zakka daga waɗanda suke masu shi a cikin mu ya sanya ta a cikin waɗanda suke almajirai a cikin mu yace a sannan ina yaro maraya. Abu Juhaifa yace a sannan ni ina yaro maraya dan karami da ni ya bani wani dan rakumi a cikin zakkan nan da ya tara nan da aka ce a karba daga mawadata a mai cikin almajirai ya kamata a gane wata muhimmiyar magana cewa mawadata magana ce wadda take nisbiya ba magana ce wadda take mutlaka ba saboda inda yake mawadaci dangane da wani ba shi ta yi ya zama talaka ne kuma dangane da wani ta yi wani dan kankanin abu ma ya fi karfinsa amma wani sai ringa ganin wani cewa ai babba ne saboda inda za abinda yake da shi za a ninka dubu shi wannan yana da fiye da shi to amma shi wannan din da ake ganin kuma me shi ne shi ma din aka ce kuma za a kwatanta shi da wani sai ya komo ai talakan ne shi yasa magana ce wadda take nisbiya ba wai magana ce wadda take mutlaka ba cewa dai ala kulli halin ana karba daga wanda yake me shi a mayar ga wanda yake mara shi amma wato ba wani miƙiyasi da zai kai a ce ai sai wannan shi ne me shi din tunda kamar a masabanmu masalan ai ta yi mutum ya zamo shi kansa zakata wajaba a kansa amma tare da haka kuma shi din ma a bashi daga zakka ina misali ta biya mallaki dinari 20 ko abinda yake ya kai kimar dinari 20 din daga abinda ake fitarwa da zakka ko a matsayin da za a fitarwa da zakka din yana da kayan siyarwa wanda kimar su ya kai dinari 20 amma kuma shi dinari 20 din nan idan da sawa zai a gaba bai huce wata uku ya mutsike su ba dangane da bukatun sa na yau da gobe to ya yake kenan a mazhaban mu dinarin nan 20 nasa suka shekara zai fita musu da zakka amma shi ma kuma ya cancanci a bashi daga zakka tunda fakiri ne tunda a mazhaban mu wanda yake fakiri shine wanda bai mallaki abincin shekara ba ko bukatarsa ta shekara guda duk wanda bai mallaki bukatarsa ta shekara guda ba fakiri ne a iya bashi daga zakka kuma a iya daukan abinda yake ma ya kai nisabin zakka a bayar ga mutum daya a ban sunan an bashi zakka a iya ba mutum daya dinari 20 ko dirhami mai tan ko fiye da haka matukar dai abinda za a bashi bai haura bukatarsa ta shekara guda ba abinda bai halatta ba shine wanda za a ba zakka a ce an bashi fiye da bukatarsa ta shekara guda amma idan abinda aka bashi ya kai nisabin zakka ko ya ninka nisabin zakka sai dai ga yanda rayuwarsa take nan da wata 11 gashi ba banna kuma yake ba amma nan da wata 11 ya ga bayansa daidai ne wannan dan an bashi nisabin ko fiye da nisabin ko ninki nisabin ba kaga duk wannan kenan ashe ya nuna cewa mawadatan mu ko almajiran mu duk magana ce wadda take nisbiya ba magana ce wadda take mutlaka ba saboda in an ce magana ce mutlaka ma to waye mai kudi sai a iya cewa waye mai kudi kana ganin wanda yake ake takama cewa shi mai kudi ne ma a garin ku ta in an yi wata kasar kamarsa shi ne almajiri sai zamu a wata kasar kamarsa shi ne almajiri to
kala
Abu Isa Tirmidhi ya ce
wato da babu an ibn Abbas
akwai hadisin da ya zo a wannan babin daga Abdullah ibn Abbas
kala Abu Isa
Tirmidhi ya ce hadisin na Abu Juhaifa hadisi ne kyakkyawa amma kuma garibi. Zamowarsa garibi ba ta kore zamowarsa kyakkyawa ba, tunda hadisi in ya zo ta fuska ɗaya ruwayan mutum ɗaya sai a yi cewa ai garibi ne dangane da haka, amma idan shi mutum ɗayan nan amintacce ne wanda a yi aiki da hadisinsa, wato ya kai matsayin wannan dangane da kiyayewarsa, hadisin ya iya zamowa ingantacce. Yayin yanda Muslim yake faɗa, Zuhuri ya ruwaito hadisai 90, mun duba mun bincika ba mu samu wani malami ba da yake ya ruwaito ɗaya daga cikin hadisan nan 90, amma dukkan hadisan nan na Zuhuri guda 90 dukkaninsu ingantattu ne. Kaga dukkaninsu garibai ne kenan, dangane da cewa ba wanda ya ruwaito su sai Zuhuri, ba su zo ta hanyar wani ba sai ta fuskar Zuhuri, amma kuma ga su dukkaninsu ingantattu ne don Zuhuri ya kai wannan matsayi cewa ko shi kadai ne ya ruwaito hadisi a ce hadisin ingantacce ne. Wa kauli muslimin rawa Zuhuriyu a 90 faradan kullu ha qawiyyu, yanda Iraki yake fada a alfiyatul hadisi ko wal munkarul faradu kazal bardiji adlaka wa sawabu fi tahriji. To babu game da wane ne za a bashi zakka, waye rukun zakka ke halatta gare shi.
Kutaybatu
a tasar ruwayar haddasana da ta hadisi ne shi ku Ali ibn Hujirin su da ihbari ne a habarana shariku
ma'ana
hadisan ne guda biyu, da ruwayar Kutaybatu da ruwayar shariku duk ɗaya ce. Ya daga Abdullahi Masudin kala, Abdullahi Masudin ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce
man sa'alan nasa walahu ma yughnihi,
wanda ya roki mutane alhali yana da abin da ya ishe shi, mutum yana da abin da yake ya ishe shi, amma ya ce shi roko zai ko cewa zai ya cancanci a bashi daga zakka, a bashi din daga zakkar, to zai zo a ranar alkiyama alhali tambayar roƙon da yake zai bayyana a fuskarsa a matsayin miki kamar an ya kushe shi ne au hudu koko ya kuje ne, sai duk fuskarsa ta zo da tabo a ranar alkiyadi ya kukkuje ko miki. Aka ce ya Rasulallahi menene abinda za a ce ya isci mutum, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yake da dirhami 50 ko kimarta daga zinari, wanda duk yake da dirhami 50 ko yake da abinda zai sai dirhami 50 na zinari, to ai za a iya cewa yana da abin da zai wadace shi. Malamai da yawa a irin nan sukan ɗauki maganar karafi daga cikin malikawa na cewa kamar irin wannan za a ɗauke shi amine, amma ya yi umumi dangane da inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi maganar da kuma lokacin da Annabi ya faɗi maganar, bai ɗau umumi dangane da amakinu ba, hakanan bai ɗau umumi dangane da azbanu ba, hakanan ma dangane da ashasu bai ɗau umumi ba. Tayu galiban mutane a sannan a inda Annabi ya faɗi maganar sallallahu alaihi wasallam, sanda ya faɗi maganar dinari 50 ɗin ya wadace su, ko dirhami 50 ɗin kai zai wadace su. To amma ta ya samu wani wanda shi wannan bai wadace shi ba, an san bukatun mutane ba ɗaya bane, abinda wani zai kwambakwai yana ci, wani sai wata yana ci, wani sai wata ma da watanni yana ci, bukatun kenan sun zamo ba ɗaya ba. Shi yasa kaga shi karafi yake cewa idan ami ya zo to za a ɗauke shi umumi ne kawai akan ashasu ba wai akan amakinu ko a hawalu ko azmina ba yanda Suyuti yake fada a cikin kaukabu sadi ko al-faharu was-subkiyu lil-qarafi umumu lashasi izayi wafi yastalzimu al-umuma fil amkinati wa kulli al-hawali wa fil azminati faru dinin razi da shi da subki duk sun tafi akan cewa in an samu umumi shasi to ya nuna umumi a zamani ya nuna umumi makani ya nuna umumi hali amma karafi yace a ba zai dauki haka ba to kamar irin wannan hadisan malamai da yawa yanda aka fada dazu ko yanzu nan game da masaban mu kaga da mun sun dauke shi kan cewa umumin nasa dangane kawai da ashasu ne amma ba dangane da ahwalu ko azmanu ko amakinu ba dan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda yake da dirhami 50 ai wannan ya wadatar da shi bai nuna har bayan zamanin annabi ba sallallahu alaihi wasallam bai nuna cewa koda a zamanin annabin sallallahu alaihi wasallam wanda yake Yaman hukuncin su dai da wanda yake Madina ba kai ba ma wanda yake Yaman ba wanda take nesa da Madina ko wanda yake Makka wanda ta fi kusa da Madina to ko fiye da Yaman to ko da ita wanda yake zauna a ita tayu shi ne dirhami 50 din ya zama bai wadace shi ba amma maganar sai mu dauke ta akan wanda yake a Madina ma kuma lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba lalle zamanin sayyidina abubakar ya zama haka ba lalle zamanin sayyidina umar ya zama haka ba kaga akan haka malaman mu suke shi yasa har suka ce ai tayu ya zama mutun ya mallaki nisabi amma nisabin nan bai wadace shi ba saboda duban hali to ba ga ma shahidi akan sa sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu farkon da ya zama halifa an nada shi halifa ga inda zai zauna kashe gari sai aka ga ya kama hanyar kasuwa manyan sahabbai suka tare shi to kai ga aiki babba a gabanka kai ne fa yanzu halifa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina za ka kasuwanci kuma in magana ta tashi kasuwa za mu bi ka sai ya ce to kun ba ni aiki amma ba ku bani me zan kula da iyali na ba dole inje in sana'a ba dole inje in kasuwanci ba sai aka zauna dandanan sayyidina Umar sayyidina Ali aka shawara to me za a bashi ne shikenan yanzu a ringa bashi a ce za a bashi akuya a kullun amma za a dauke kan da kafar da kayan cikin da fata gangan jikin da za a ringa bashi nama aka fada masa ya shikenan ana nan a kwana a tashi yana karban wannan kullun abinda ake bashi kenan nan nan ba sai gashi ya sake kama hanyar kasuwa ba aka sake taransa ya haka abinda ku yi bani da ya ishe ni amma yanzu bai ishe ni ba ba dole je in nemo ba sai aka sake shawara to inda za a yi yanzu dai in an dashi akwai gaba daya sunkun dinta ba a bukatar fatar ba a bukatar kayan cikin ba a bukatar kafar din naka ne sannan ya dawo ya ci gaba da aikinsa kaga ba sauyawa zamani bane da sauyawa hali ta sa abinda da can yace ya yadda ya ishe shi ya dawo cewa bai ishe shi ba shi yasa kenan ashe maganar nan ta karafi tana da mafita idan muka dubo sahala ai dole in ba mun koma ta kanta ba inda zamu fassara wasu abubba sai ba yi zuwa ya kai mu ga abinda ita kanta shari'a ba shi take nufi ba wanda za mu samu dalilai da yawa akan haka ya za zaka ga koda wayansu yan karambani na zamani amma maganar nan ta garafi su ne masa jinjina kamar Muhammadu Usaimin na wanda suke cewa malami ne na Saudiyan nan wanda ya mutu kaga shi ma a wani littafin nan nasa yiwo maganar nan ta garafi jinjina cewa ta cancanci a tsaya a duba ta saboda ko gurare da yawa in ba a koma ta kanta ba wajen fassara wasu nassoshi sai ya bayu zuwa a yi abin da ba daidai ba ko a zuwa na katobara a cikin addini to ko kimarta daga zinari Abu Isa Tirmidhi yace akwai hadisin da yazo a babin nan daga Abdullah ibn Amr ibn al-As. Abu Isa Tirmidhi yace hadisin nan na Abdullah ibn Mas'ud hadisi ne kyakkyawa. Hakika Shubatu ya dan yi suka game da Hakim ibn Jubair saboda wannan hadisin. Akwai masu malaman da suke magana akan Hakim ibn Jubair, wato shi Shubatu abinda yake bashi mamaki ga manyan malamai, manyan almajiran Muhammadu ibn Abdurrahman ibn Yazid, amma ba wanda ya ruwaito hadisin sai shi Hakim ibn Jubair, wanda shi kuma matsayinsa wajen kiyayewa ko kyautata hadisi bai kai ba. To shi yasa yake ganin cewa ai haka ka wannan hadisin kamar karin suka ne game da shi. Da wannan hadisin sai Abdullahi ibn Usman yace da shi wato almajirin Shubatu yace da Sufyanu, kai nayi burin ina ma a ce hadisin nan wanda yake da ma'ana, yake da muhimmanci addini, a ce an same shi ne ba daga ruwayar Hakimu ba, zuwansa daga ruwayar Hakimu ya bata tsari.